assalamu alaikum masu raro barkamu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai fara duba batun mutuwar wani matashi a Bauchi bayan da jami'an tsaro su tallata da masa dukan hauka ku biyo mu cikin shirin sunana Sarki Hashim Gumel Kirin ya sauka a Bauchi dan bin mutuwar matashi mai harkar sana'a saye da dabbobi mai suna Abidina Aminu bayan da aka yi masa dukan kawo ka daga binciken ƴan kato da gora zuwa wajen ƴan sanda batun ya kai ga an karya kafar abokin marigayin tare da haddasa masa mummunan raunuka kafin mu tsindama cikin shirin wannan dai ba shine karo na farko da muke kawo muku zargin ƴan sanda a Bauchi da azabtar da waɗanda suke tuhuma ba A shekarar 2020 mun kawo muku labarin wanda wani DPO na cikin garin Bauchi SP Bawa Ali Muhammad da aka zarga da gana matasa uku azaba ta hanyar daure su da dukan su ta barya ya karya musu sawun kafafun su da hakan ya sanadiyar mutuwar biyu daga matasan A bana kuma ga labarin zargin wani DPO mai suna Awali Ilu dake dutsen Tanshi da ake zargin yayi sanadiyar mutuwar Abidina Aminu da kuma yiwa wani Ibrahim Shehu fashin albasa tun farko dai an kama wasu yara ne kanana masu shekaru 14 bayan da wata mai suna Zainab Dahir mai shekaru 35 ta yi korafin an sace mata rago sanadiyar kama yaran ta kai ga zargin Abidina da Ibrahim da sayan kayan sata ko a ce suna da hannu wajen satar ragon hakan yasa ƴan kato da gora ko in ce hunters kamar yadda za a ji an ambace su suka kama Abidina da Ibrahim tare da lakaɗa musu duka har suka kire Ibrahim daga nan suka dauke su zuwa ofishin ƴan sanda da ke dutsen Tanshi inda suka fada hannun DPO Awali Ilu a cewar Ibrahim Shehu
yanda ka gani in na haka ya daure mu yake gana mana azaba yake lala mana azaba tun ranar 14 ga watan 9 muke wajen shi yake gana mana azaba tun ranan har ranan Alhamis muka wayi gari Juma'a a wajen shi ya ɗebo mu da asuba ya kawo mu nan anguwa lallai he marigayi shi ya gwada mashin ɗin shi a ɗauka yace mishi mashin ba ta nan ta tafi
me ya kawo mutum mashin bayan kuma zargi ne akan dabbobi
eto yace lallai he an kawo mashin ɗin wai mashin ɗin ma da ita ake tafiya he an kawo ta yanzu aka ce mishi mashin ma kwanan ta kaza ba ta nan tana ƙauye tana jeji ana jiran shinkafa da ita he ya fara zage-zage tun da ni na karye bai je ya karye shi ma marigayin ya kakkarya shi in ya kashe ma ya dawo da gawan ya zo ya jefa mu uba suka rinka mu sayan wuta a wajen ya dawo hilo ya zo ya taki kirjin shi ya taki kirjin shi ya yi kutubol da shi ya ce sabila da ya jawo shi ba a samu mashin ba ya mishi wannan aikin muka zo mu ya sake ya dawo da Musel ya ajiye mu muka sake bayan ya dawo da Musel wajen kusan karfe kusan 6 ya kusa ya ɗebe mu he kai mu kotu
a rana ɗaya
domin mu already ya gaya mana ya ce ko ku amsa ko in ƙarasa ku in kashe ku na ce to kun ga kada abin da mutumin na ya faɗa yana neman mu da wani abu mu tsaya mu bi shi a inda yake so tunda kaga ba wani wanda zai iya tsare mana wani abu a nan yanda muke cikin set ɗin nan kaza 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 ya ce kai shi kan gaskiya da ya zo ya ce ya yadda ya amsa akan abun da bai yi ba yace gare gare shi kawai ya mutu
wato wannan zullan da ake muku ku dama saboda ku amsa
mu amsa lallai dole ne kawai
kun yi
lallai mu amsa lallai dole ne kawai
dole
kawai sai lallai mu amsa kawai
ku amsa ne
mu amsa wai lallai an kawo mana kayan sata muna saya
dabbobin
muka zo muka tafi kotu na tashi sabila da in ka ganni ma a lokacin ma an kai ni da
lokacin da kotu shi wannan marigayi na nan
yana nan aka ɗebe mu kotun wajen tashan Badiyan nan a kai mu in ka ga mu ma a lokacin ma ba da ka ce ma da mu rayu ba ma
kotu me faru wajen
da muka je kotun ni ne ma na iya ma na dan yin yunkuri ma nake magana nake ce alƙalin ya tashi aka gama karanta komai nace muna roƙon kotu mai adalci da tsamana sassauci yace to kai da ka tafi Roman ko ka bada 30,000
wane
ni kenan shi marigayi an karanta kara yace kai shi bai ba bai sani ba
kai ka amince da kai
sabila da ni na riga da ya ga abin da yake ya mana na riga da na sha wahala sabila da yaran shi a can su suke dan tallafawa ma su daga ni ma ai tangare gare da ni akai ni cikin sel din a sake dawowa ne
haka ne ka amince da
wani muka zo marigayi yake shi lallai bai yi wannan abun ba shine eh alƙali yace to lawaya he tashi sai yace yana roƙon alfarman kotu da ta bada dama a kai shi aje gida a mishi jinya yace to
wa kenan ne za kai gida
shi marigayi
okay shi ya samu wani rauni ne
ai in ka ga mu ma ba can gani ka zo ka same ni ma na dan dawo haye shi nan har kake magana da ni
wani rauni ya ji a jikin shi
ya bugufa domin muna cikin
duka ne tsaba
muna cikin sel din ma gurnani yake aman jini ni ma da kake gani na anan fitsarin jini nake har yau ga fitsari na anan har yau na jinin ne bai canja ba yana aman jini yana gurnani muka je wannan wajen aka zo aka ce mai anguwa ne da sirikin shi dai karbe shi mai anguwa da sirikin shi yazo ba a bada shi ba sabila da ni ba 30,000 a wurina aka zo ya sake diba mu ya sake mai da mu sai ya sake rufe mu muka sake kwana zuwa ranan asabar ya dawo ya ce mishi kai kaji ka amsa ko ubanka kotu ma dan canja maka nazo yana gurnani na sake kwankwasawa mayaran shi nace ce a fita da wannan fa asibiti yana gurnani suka domin tun a cikin wajen ma ruwa ne wannan rabin leda an ka bashi bai sai ya shanyewa ba
to sakataren kungiyar maharba da suka kare Ibrahim Shehu Mustafa Muhammad ya ce sun shiga damuwa da yadda Adidi ne ya mutu kuma an cirke abokan aikin su yanzu haka
sunana Mustafa Muhammad ne sakatare na Urbishin Wantas
haka ne
sai shi wannan jira boci ke cewa abin da yake faruwa shine ni ina ofisin mu na jaha ne wannan abin da ya faru kuma a ofisin ne na Zango to amma report da muka samu bayan abin ya faru dama dole ce manya zamu samu labari kuma na ba mu report abin da muka ga su yaran su kan ga mana dan yanzu da muke magana da kai dukan su yaran guda uku da abin ya shafa wanda suka yi wannan operation din suna hannun sanda suna jami'an jami'an tsaro kusan wata guda kenan da wani abu na da suna gani duka su dan ni na zo ma lokacin da aka mun waya daga ofis jiran cewa an kare wani a wannan ofis san gudu na zo da gudu da yaro shi na zo ofis din kuka ringa musu fada haka a gefe saboda abin da suka yi din ba su kyauta ba don duk abin da za a yi irin wannan ana yi da ilimi kuma da hankali amma shi wanda ya mutu din a wannan lokacin yana nan yana zaune ni dan mun zo mun gan shi ma ba yi mun gan shi shi ma da gaske mun gan shi a wurin dan uwansa ma sun sani kuma sun san gan shi kuma duk abin da yake din ma wasu a daga cikin uwansa an kira su suna gani so bisa ba za su yi da tsoro sai muka ce maza a yi roshin ce din akai wurin yan sanda tunda abin ya ware baki har da ya kare to kaga daga lokacin sai aka yi roshin aka tafi da su wurin yan sanda a yi shi kike kenan bai lafiya shi wancan wanda ya mutu kenan da shi kike kai lafiya da sauran mu duk aka tafi wurin yan sanda to tunanin abu ya bada wacin ganga jauri yan sanda su ne za su gyara haka muke da tunani da sun fi mutanen mu su yan sa kai kuma su suke da ilimin abin da sauran su kaga sai kuma daga baya mu kuma zuwa ya lalace ya ji gaban da mu muka yi yaki kenan wannan bayani da na maka
mutuwar Abidi ne ta fusata mutane a Bauchi dake ganin hakan babban zalunci ne kuma tamkar jami'an tsaro ba su daukar ran waɗanda suke tuhuma da wata daraja don watakila ba a tilasta biyan diyya da farko rundunar ƴan sanda ƙarƙashin kwamishina Awwal Musa Muhammad ta ce tana daukan labarin shafaɗe ne kawai amma yanzu da jami'an kare haƙƙin ɗan adam suka kawo korafin sun ce suna bincike a takaitacciyar amsa kakakin rundunar SP Ahmed Muhammad Wakil ya ce in sun kammala bincike za su fito da sakamako
suna ciki NBA suna ciki kuma bincike bai gama garewa har zana kan bincike rashin sa ka gama mai release kai ba
to shi DPO ilo ne hali kuke ciki da shi akan abin da ake zargin sa da aikatawa
bincike bai kare ba mai fice sama shi akai ai bara mu ce ko ne ba tukuna
eh
ana ce maka in bincike kare zamu yi press release kai ba
Safwan Mamman dan uwan marigayi Abidi na Aminu ne ya bayyana wannan shiri cewa suna neman diyyar jinin dan uwansa a halin yanzu
muna roko gwamnatin jihar Bauchi da masarautar jihar Bauchi da masu fada a gina jihar Bauchi su shiga cikin wannan al'amari saboda kar ran shi Abidi na Aminu ya tafi a banza saboda mun san wane ne Abidi na mutum ne mutumin kirki ba mutumin banza ba a iya shekarunsa da yake wannan al'amari ba taba samun sa da wani al'amari irin wannan ko makamancin wannan ba ma
ma'ana me kuke so a yi a nan kenan
muna son a biya mana diyaran Abidina Aminu. Muna son mahukunta da wanda suke fada a ji su shiga cikin al'amarin nan, a biya mana diyaran sa.
Masu raro, da yadda Allah zamu daura inda muka tsaya mako mai zuwa, inda zamu je ga bangaren hukumar kare yancin al'adama da kuma binciken da ake cigaba da gudanarwa akan wannan al'amari. Yanzu kan adadin duk waɗanda aka ji mudayen su, musamman ma Abdulwahab Muhammad da Nasir Adamu Alhitaya. Daga nan birnin Washington DC, ne Sarfi Lahashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.